أليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان حكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدعم كتابا تأتي قبل كراتمنا تفسير أيوم يوم الخميس رانا الحميس تكن درن جمعة درن عشرين دتقوى قوة الرملانة رانا عشرين دبقوى قوة الرملانة سورا كبا ماماكي والنندري ya kasance shi ne daren Lailatul Qadri. Tunda ya fada ga ki daren Juma'a. Daren Juma'a daga nan ake fara karanta Suratul Kahfi domin a samu falala. Daren Juma'a ko ranar Juma'a. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi umurni. Sai dai kuma hadisi ya yi gargadi dangane da keɓance daren Juma'a da ƙiyamul layl, ko keɓance ranar Juma'a da azumin nafila. Domin ko san ana bayanin falalolinsu, wani idan ya ji sai ya ce, idan a mako guda ban tashi cikin dare na yi sallolin nafilfili ko ƙiyamul layl ko tahajjud ba, to zan tashi a daren Juma'a. Saboda muhimmancin daren Juma'a, saboda haka sai manzo Allah ya ce ba daidai ba ne, ba a ware daren Juma'a a ce za a yi ƙiyamul layl, saboda ana ganin idan an yi addu'a Allah zai karɓa, babu wannan. Saboda haka da daren Juma'a da daren Talata da daren Alhamis ko da daren Lahadi, wajen yin ƙiyamul layl matsayinsu ɗaya ne, ba a fifita wani dare a bisa wani dare. Tunda Allah tabaraka wa ta'ala abinda ya ce da daddare wa minal layli, idan dare ya yi fatahajjat bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Idan dare ya yi fatahajjat bi, ka yi tahajjudi da shi. Shi ya sa tahajjudi ba wai ya keɓanta a cikin watan Ramadana ba ne. Abinda ya sa ake haɗa mutane a cikin watan Ramadana domin saboda a ba su ƙarfin gwiwa da encouraging. Tunda annabi shi ya fara yi sai ya ji tsoron kar a farlanta wa mutane ba za su iya kiyayewa ba. Manzo Allah ya bari. Sai zamanin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sai ya farfado da wannan sunna ta manzon Allah. Yanayi ma wa mazaje limamin su daban, wa mata ma limamin su daban yasa idan ka ce tahajjuda cikin wata ramalana bid'a ne to babban dan bid'a kine Umar dan Khattab ka san ko duk wanda yace wa Umar dan Khattab babban dan bid'a ne to ina jin da ki da ubansa da uwarsa da iyayensa duka a to babu inda za su zauna cikin musulunci bari da gaske mun ka ce khalifan annabi sahabin annabi mai daraja Umar dan Khattab dan bid'a ne to kai da iyayenka ba inda za ku zauna cikin musulunci saboda ba domin su bada baka samu musuluncin ba ba domin su bada kai din nan ka zama dan arna arne dan arna kwarai da gaske saboda haka wani lokaci idan aka zo ana bayanai irin waɗannan a ringa taka zanzan a ringa taka zanzan don kana kushe abu wanda yake nassin hadisi ya tabbatar to fagarin kushe wannan za ka shiga har janibin manzon Allah kuma hatsari ne bala'i ne saboda haka min al-layli fatahajjat bihi nafilatan lak wannan kari ne aka yi wa annabi kowane dare dole sai ya take yayi sallar nafila yasa mai littafin muktasar khalil rahimahullahu ta'ala ya kawo yana daga cikin kutufiyya na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine qiyamul layl qiyamul layl aw tahajjud ko sallan dare kusan duk ma'anar su dai ne kowane dare sai manzon Allah ya take yayi sallar nafila sawa'un cikin watan ramalana ne ko wajen watan ramalana har kafofu abin nan kafafunsa kumbura suke yi nana Aisha radiyallahu anha tace me yasa kake wahalar da kanka bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta maka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkar laihinka da ka aikata a can baya da wanda zaka yi nan gaba me yasa kake wahalar da kanka ai bai kamata ka ringa takura kanka kana qiyamul layli kana tahajjudi a kowane dare har kafafuwanka suna kumbura ba maza Allah yake afala akunu abdan shakura yace bazan kasance bawa mai godiya ga Allah ba tunda Allah ya bani wannan garabasa ni ko bazan gode wa Allah ba duk da kasancewa na samu wannan matsayi ba kwanciya kawai zan yi haka haka kawai ba wato ina cin bululu bazan yi ba zan gode wa Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka yana da kyau a rinka yin taka zanzan a kan wannan matsala saboda haka yau muna 27 ga watan ramalana hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1443 wanda ya zama daidai da watan yan albashi yau 28 waɗansu sun samu albashi waɗansu ba su samu ba ga watan afrilu miladiyar annabi isa ibn maryama alaihi assalam tana da shekara 2022 daidai a yau insha Allah ta'ala ya zama mana jajibere na ainihin tsayawa a karatunmu muhuta saboda yi mun ɗauki lokaci awa kusan 20 kuma an yi bayanai da yawa to ya kamata a huta wani lokaci muna tsayawa 28 saboda masu midiya idan suka ɗauka 29 za su samu abinda za su ɗauka wato za su sa a kafafen su na midiya amma muka ce za mu yi karatu 29 zai kasance in an yi sallah 30 to kaga wannan yi wasin dinsa kenan amma ba mamaki ranar gobe in Allah ya kai mu ya kasance awa ɗaya da rabi za mu yi karatu za mu iya yin karatun awa ɗaya saboda za mu yi na ban kwana ne abinda wani mawakin larabawa ke cewa ta mata mai shami mai arari na jirgin ya tefa ma ba da la'aki ya ce min arari wato bi ma'ana in za a yi na ban kwana sai a yi awa ɗaya da rabi ko kuma awa biyu idan ba a manta ba muna cikin suratul waqi'a ba mu sani ba ko yau zuwa gobe za mu ja suran gaba ɗaya za mu kai ƙarshe amma da yadda muka shiga aljanna wajen tsakiya-tsakiya ɗin nan ba za mu san mu fita ba don gane mu makale aljanna shekara guda in ya so idan shekara ta zagayo a ɗan leka gidan wuta kaɗan sannan kuma sai a sake fitowa ina jin wanda ya gane ya gane. Daga wace aya za mu tashi? Mutaki'ina
a'udhu billahi minash shaitanir rajim mustafi'ina 'alayha mutaqabilin يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون
قلتنا جيها من لسا فولا نغبوبوا gatan da Allah tabaraka wa ta'ala yayi ma waɗannan guru na farko a cikin gidan aljanna waɗanda ake kiransu al-muqarrabuna as-sabiquna as-sabiquna shine Allah tabaraka wa ta'ala yace bayan ya ambaci sullatun min al-awwalin wa qalilun min al-akhirin mutane masu yawa ne a cikin mutanen farko waɗanda za su faɗa cikin waɗannan jama'a bi ma'ana makusantan Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa qalilun min al-akhirin kuma ƴan kaɗan ne a cikin mutanen ƙarshe bi ma'ana sai ɗaiɗai ko sai wane da wane musamman waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya zaɓa ala sururin mawduna waɗannan a cikin gidan aljanna za su kasance bisa gadaje ne waɗanda aka sassaƙa su ma'anan mawduna kenan ay marmulatun bizahabi waɗanda aka sassaƙa ko aka yi musu ado da zinare yani mansuja bihi wal lu'lu' bayan an sa zinare aka sa lolo wannan yana gwada gadajen da suke cikin gidan aljanna wato gadaje ne na alfarma ko da a nan duniya ana samun gadajen alfarma saboda ina jin masu gadaje idan za su yi local gado mai yawa bai wuce naira 50,000-60,000 ba gado 50,000-60,000 har da katifa ya zan an kawo maka amarya da irin wannan 50,000-60,000 to ka tabbatar jaririnku na farko ba fa zai kwanta akan wannan katifa ya ji daɗi ba saboda ya riga ya yoye gaba ɗaya ya motse sannan akwai gado ina ji na naira 120,000 ko da 40,000 wannan gadon za ka yi birgima ba ka ji ka faɗi a ƙasa ba saboda tsaban faɗinsa sai dai kuma wannan idan an yi gado 120,000 to ka tabbatar katifan 80,000 ne ko fiye da haka ka gado ɗaya ta ki 200,000 kenan to akwai gadajen ma da ake shigo da su da ƙasashen waje a cikin kwali sai an zo nan Najeriya ake haɗawa wannan kowane gado guda ɗaya ya kai rabin miliyan ko miliyan guda gwargwadon ƙarfin mutum gwargwadon nauyin kuɗin gadon wannan a duniya ne za ka samu gadon rabin miliyan ɗaya sama da miliyan ɗaya kuma duk idan an kwanta baccin ɗaya ne ai kusan baccin ɗaya ne ai in ka gaji baccin ɗaya ne amma in baka gaji ba kai ka sani gadon 60,000 da na 120,000 da na rabin miliyan ai baccin ba zai zamo ɗaya ba tunda ai ko kafin ne ko sallaya sallayen da muke saya muke salloli a kansu akwai sallayen da in ka saya ɗaya biyu uku ko kwana ɗaya biyu uku huɗu koɗewa yake yi wani ma zai fara zaftarewa wani in ka zauna ba za ka ji daɗi ba sai ka ɗauka ka zauna a kan buhun shuga ne amma akwai sallayen da wajen sayansa ma sai aljihunka ya jijjiga kuma zai ɗauki lokaci wanda in kana sallah akan sallayen sai ka ji kaman ana jijjiga ka yadda ko da kana gengedi ba za ka yi gengedi ba sai ka ga da bambanci ko wannan kafe din masallaci ai mun fala mun ce irin wannan ba irin na Saudiya ba ne inda ka zauna a na Saudiya ga central air condition yana dukanka, ga fankokin su masu tsawo din nan a sama ba irin namu ba, yana kadawa a samanka. To inda ka ci ka koshi ka sha ruwan zanzan ba mamaki ka fara gingali, saboda baka saba da irin wannan ba. Dun yafi ɗakin ka yafi gadonka, wajen yafi ɗakin ka yafi gadonka. To kaga a cikin gidan aljanna akwai nau'o'i na shimfiɗu, nau'i daban na gadaje da filalluka, su ma nau'insu daban. Waɗannan almuqarrabuna, kuma as-sabiquna as-sabiquna, za su kasance ne ala sururin mawduna, a bisa gadaje waɗanda suke masu ƙawa, bi ma'ana masu kyau, waɗanda aka yi musu ado. Duk wanda ya gansu abin zai baki sha'awa ƙwarai da gaske. Mutaka'ina alaiha, suna masu kishingida a bisa waɗannan gadaje. Kishingida irin na isa, wannan ba sai na yi ƙarin bayani a kai ba, tunda a can baya na yi bayani. Mutaqabilin, sannan suna fuskantar juna, shi ne wannan yana kallon wannan, wannan yana kallon wannan, wannan bai ba da ƙiyama wannan ba. Za su zauna ko da abokansu, ko da matansu, ko da yaransu, ko da mutanensu a cikin gidan aljanna, suna kallon juna. Wani lokaci za ga ko majalisa ne, majalisa da ake zama za ga wannan yana bayan wannan ne, wannan yana bayan wannan, ai ba zai yi ba. Majalisa ko itace aka sa, za a sa ita a nan, za a sa ita a nan, ko a sa benci a nan, ko a sa benci a nan, ko a kewaye. Wannan yana kallon wannan, wannan yana kallon wannan. To irin wannan zama ya fi daɗi. Akan wannan ya bada bayan ba wannan. Mutaqabilin, idan sun shiga aljanna suna fuskantar juna. Wajuhu ba'dihim ila ba'din, bi ma'ana kowa yana kallon ɗan uwansa. Laysa ahadun wara'a ahadin, babu wani wanda zai jingina bayan wani, wannan yana kallon can, wancan yana kallon can. To ko mata da miji ne ma suka yi haka, wannan yana gwada babu haɗin kai da zaman lafiya tsakaninsu. Ƙwarai da gaske. A ce miji ya zo ya zauna, matan kuma sai ta je kujeran baya ta zauna. To ko taɗi za a yi, za a yi ji daɗin taɗin. Ai ku zauna waje guda, wannan yana kallon wannan ƙeƙe da ƙeƙe. Wannan shi ne kwanciyar hankali da cikan nema. Sannan kuma Ubangiji ta'ala ya ce yatufu alaihim wildanun mukhalladun, wato yara ƙanana waɗanda suke madawwama a haka. Yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi su yara ƙanana, to mukhalladuna madawwama ne haka, ba za su taɓa girma ba, balle su tsufa. Su ne suke zagayawa a kansu. To da me suke zagayawa? Shine abinda za a ambata mana a gaba. Ai mukhalladuna ala sifatin wahida, madawwama ne bisa sifa guda. La yakfuruna anha, ba sa girma ba sa tsufa. Wala yakibuna, ba sa yin hurhura ba sa tsufa kenan. Wala yatagayyaruna, kuma ba sa canzawa. Saboda aljanna ce, ba a samun canji a cikin gidan aljanna. Ko kai idan ka shiga kana da zira'i wajen 60, kamar yadda aka halitta annabi Adam alaihi salam, duk cin da kai a cikin gidan aljanna ba za ka yi kiba ba, kuma duk rakin cinka ba za ka rame ba. Saboda a cikin aljanna babu ramammu, ƴan kwaya-kwaya kamar ƴaƴan kaji. Sannan kuma a cikin gidan aljanna babu ƙarfi, wanda wajen zama da ƙyar, wajen ruku'u da ƙyar, sujada da ƙyar, gudu da ƙyar, za a yi maka jikinka daidai yadda kake so ne, ba zai takura ka ba. Saboda haka dun ka ci abincin aljanna ba zai sa ka ƙaru ba, dun baka ci abinci a gidan aljanna, a cikin aljanna ba zai sa ka ragu ba. Kaga yadda kake haka za ka tsaya, yadda kake so haka Allah tabaraka wa ta'ala zai barka. Wannan shi ne bambancin zaman aljanna da kuma zaman duniya. A duniya inda ya ka samu daɗi, to dole ya gwada. Idan ka sha wuya, shi ma dole ya nuna. Amma banda gidan aljanna, aljanna babu wuya, sai dai daɗi kan daɗi. Na ga wani ya yi posting, na ce aljanna akwai goge wuya, shi wajen kawai ya ɗauka sai ya yi posting. Tunda an ce aljanna akwai goge wuya, to ai ina fassara ne a gurguje a lokacin ban yi karin bayani ba. Tabbas akwai goge wuya cikin gidan aljanna, ka shirya wa goge wuyan cikin gidan aljanna, kuma ba za ka yi kiba ta yi bata dame ka ba, yadda kake haka Allah tabaraka wa ta'ala zai barka. Allah ya sanya mu aljanna. Saboda haka suna da yara ƙanana, kusan ko a nan duniya irin yara din da yadda suke abin sha'awa ne, wanda ba su da lafiya kuma su kallar mai abin tausayi ne. Wani lokaci sai ka ce a yadda kake ganin yara suke tsilla-tsilla, sun ci abinci, sun yi bulbul, suna zirga-zirga ko ina, suna gangancin su ba su san ma, ba su gama ma fahimtar duniya ba, ba su san babu ba, ba su san fatara ba, ba su san talauci ba, su ba abin da ya dame su. Idan yunwa ta dame su sai su yi ta tsale isu, su yi ta kuka. To irin waɗannan yara abin sha'awa ne, saboda ba sa ɗaukan alhakin kowa, ba su da alhakin kowa. Kuma wanda koda sun yi faɗa, wannan ya kwaɗa ma wannan wani abu, wannan ya kwaɗa ma wannan wani abu, in an jima kaɗan kuma za su zo suna neman juna, ko ba ka ba ne? Ya sa su a dawansu ba ta yin tsanani. To idan waɗannan yara za a hore ma kowane ɗan aljanna, musamman a sabiquna, waɗannan kaso na farko, kuma yaran haka za su zauna abin sha'awa, suna zazzagayawa bi akwabin da kofuna wa abariqa da butuna wa kafin min ma'il, da kofuna wanda suke cike da abin sha wanda yake bubbuga. Ina san bubbuga ko? Eh? Alaramma. Menene bubbuga? Hanya kana taraddadi. Ko kana son tambaye ka da jaranci ne ko da duguranci? Wai na bayanka me ce sai kuffuga? Kamar zuma ya rinka zubowa, wani abu kamar zuma ya rinka zubowa ko yaya? To sai dan gidan ɗan Amerika, menene kuffuga? Ko kana son tambaye ka da turanci ne? Inda turanci ne za ka yi bayani ko? Me rawani? Akaramakallahu. Menene kuffuga? Bulbulowa. Ake kuna jin Hausa sosai. Ya yi kokari ya sami ma'in, daga nan fa ka samu ayin ido ruwa ya yake yana kuffugowa. Wani lokacin ka je ka zuguna ko ka je ka zauna, inda ainihin ido ruwa ne za ka yake yana kul, wannan ko cikin rijiya ne. Wani lokacin rijiya ba ta da zurfi, idan aka tone ko aka yake rijiya, in ka leka za ka ga ruwan yana fitowa kul, haka yake fitowa. Wani abin mamaki. Rijiyar da take da zurfi kuma daga gefe da gefenta, haka kawai za ka ringa ganin ruwan yana kuffugowa yana sauka ƙasa, shi ne min maye. A nan malaman tafsiri suka ce abin mamaki, Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci abubuwa guda uku, bi akwabin jam'u kubin wa abariqa jam'u bitriq, sannan wa ka'fin min ma'inin, shi kuma jam'insa sai aka ambace shi mufrad. Amma jami'insa menene? Meye jami'insa? Ka ko o, da larabci duk abin da yake kofin da aka ɗauko shi babu komai, suna kiransa ko, shine kofi, shine ka. In ka duba za ka ga ka fi yuke ka da turanci, kofi da Hausa, da larabci kubur. In ka duba za ga duka waɗannan yaruka guda uku suna kama da juna. To suwa suka sato na waɗansu? Turanci ne ya sato daga Larabci ko kuma Larabci ne ya ɗauki aro daga Turanci? Suna yace wannan ka, wannan ko, wannan kofi. To idan aka ce kubun kofi mafiya yawa,
wanda yake da hannu shi yake kiransa kofi a bari shi kuma wanda ko wuyansa a shake yake ko yake da murfi shine kaman jug shine babban kofi wani idan ya zo aka kawo masa karamin kofi zai ce a a shi dai sai dai a kawo babban da babban zai bude kawai ya kwankwala ya fi masa babu ba ta lokaci amma su mafiya yawa laraba ba sa wannan kaga ba larabi ya dauki babban kofi yana kwankwala yana da wahala ko irin wannan juice din nan kaga wai manya-manya sun dauka ba sa yin haka kofinsu yana nan dan fered wani ma kaman bai wuce ka cusa shi a hancinka ka toshe hancinka da shi ba amma haka za a zuba masa dan tsurut kuma yana yi zai ce alhamdulillahi amma dan Najeriya in ya danke larabci yana kurbewa lokaci guda zai kurbe yace zid a kara masa ya sake kurbewa yace zid a kara masa ya sake kurbewa to shine wannan lokaci sai su karbi karamin kofin nan na kahawa sai su dauki kofi na shan ruwa ki ya dan fi girma in sun ga kana ce zid zid sai a baka babban kofi sai a cika maka sai kuma ya tsaya akan ka yana jiran ka shanye ya sake kara maka amma su ɗabi'ansu wannan ɗan ƙaramin nan ka ba su sai gansu sun ɗan ja shi kalam sun ɗaga sun ɗan sake jansa kalam sun ɗaga sun ɗan sake jansa kalam amma ɗan Najeriya wallahi da kofin zai narke a cikinsa ma har da kofin zai haɗiye gaba ɗaya shi ya sa halama ta dame mu muna da wannan halama yana daga cikin abin da yake wahalar da mu a rayuwa Allah ya kyauta saboda haka waɗannan 'yan aljanna suna da akawa kofuna da abari da ainihin wato jar ko mu ce jarkuna wa kafin min ma'in sannan kuma da kofin da aka zuba masa abin sha a nan ya fassara da cewa amma lakawa bu fahiyar kizanun lati lakarafi malaha wala azana irin waɗannan kofuna walabari kullati jama'atul wasfaini walannan manya manya walqu'ud alhinabat waljami'u min khamrin min ainin jariyatin ma'inin tunda akwai kogi wanda yake bubbuga wanda yake bulbula wanda yake fitowa da ainihin giya na gidan aljanna da madara na gidan aljanna da ruwan zuma na gidan aljanna wanda yanzu ma ba amfani da ruwan zuma amma manyan mutane da sukan sa a tatse musu ruwan zuma a ajiye musu ko da yake manyan mutane yanzu idan ka je masa ana ci da ruwan zuma don ya fi dadi akan ka ci da miya ƙwarai da gaske haka za a tatse ruwan a zo a ajiye shi to in ka shiga aljanna za ka samu kogi guda na ruwan zuma ne amma sai ka yi aikin da za a kai ka wajen kogin ƙwarai da gaske tunda a can gaba ya ce jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon aikinsu ne aikin da suka yi shine Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin ba su wannan to saboda haka akwai kuma na ainihin zallan ruwa kamar yadda ya ambata a cikin wata aya laysa min awiyatin tanqati wa tafrugu bal min uyunin sariha wato min ma'in wannan yana gwada baya yankewa duk lokacin da kake so a zuba maka za a zuba maka kawai sai dai ka kwankwada a cikin gidan aljanna to amma a nan munasaba ya gwada kaman an fi karkata zuwa ga giyan gidan aljanna ne yasa Allah ta'ala ya ce la yusaddauna anha wala yunzifun alai kira la yusaddauna anha wala yunzifun kamar yadda la yusaddauna anha mabniyun lil majhul wala yunzifun kima mabniyun lil majhul amma la yusaddauna anha mabniyun lil majhul wala yunzifun mabniyun lil ma'lum kaga akwai bambanci amma duka kira'o'in sun tabbata la yusaddauna anha ba sa ciwon kai wala yunzifun kuma ba sa yin jiri waɗannan abubuwa guda biyu babu su a cikin giyan aljanna amma giyan duniya akwai wanda a ciki yana daga cikin dalilin da yasa aka haramta duk abin da zai sanya maka jiri duk abin da zai sanya maka ciwon kai na gushewan hankali to musulunci bai yarda da wannan ba shi yasa aka sa a layin giya duk mutumin da ya sha wiwi zai sanya shi jiri zai gusar masa da hankali duk wanda ya sha codeine
zai sanya masa jiri, zai gusar masa da hankali. Duk wanda ya sha fetur zai sanya masa jiri, zai gusar masa da hankali. Duk wanda ya sha kwata zai sanya masa jiri, zai gusar masa da hankali. Duk wanda ya sa kwalikin ko ya sha kwalikin wanda ake fati da ke, shi ma zai sanya masa jiri, zai gusar masa da hankali. Duk wanda ya sha ainihin suku daye, shi ma zai sanya masa jiri, zai gusar masa da hankali. Duk wanda ya ji da kakin kadangare ya sha, shi ma zai sanya masa jiri, zai gusar masa da hankali. Duk wanda ya sha maganin mura da yawa, zai sanya masa jiri, zai gusar masa da hankali. Da masu shan baliyon da yawa, kuma zai sanya musu jiri, zai gusar musu da hankali. Da masu shan, akwai wani lokacin aikin gayya. Idan ana aikin gayya a ƙasan tilo, me ake jigawa? Wato shi kenan, bari mu tambayi na ƙasan Ningawan nan. Idan ka je ƙauye kaga suna aikin gayya, kaga sun jika wani abu mai kama da kunu, wani abu fari-fari, to kai a hankali. Ƙwarai da gaske. Domin haukan da zai sa ka aiki ne wanda yake yafi ƙarfinka, sai ya wuce hankalinka. Sai kuma bayan ka gama aikin, sai ka zo ka yi sati guda ko sati biyu kana kwance, sai ka sha magani, kana ta ɗora magunguna, to bai halarta ba. Wannan duk na duniya ne, amma na aljanna babu wannan. Saboda haka babu maye a cikin giyan aljanna. La tusaddi'u ru'usuhum, kansu baya ciwo na gigicewa. Wala tunzafu uquluhum, hankalinsu baya girgiza. Bal hiya sabitatun ma shiddatil musriba wal ladhatil hafila. Wato idan suka sha a hankalce suke a natse, kamar mutum ne a ce ya samu lokacin da ya ci abinci, bayan ya gama cin abinci ya samu lakasai ransa mai dan sanyi, a don zuba masa kofi guda. Nasa in ka zo ka ci abinci da yawa, ka ji ka koshi, ka samu lakasai ranka, ka tsora a kai, wani irin yanayi kake ji? Irin wannan yanayi baya misaltuwa. Ko kuma a ce ka samu dambun da aka yi, dambu mai maiko da gyaɗa mai kyau da hanta ƴan ƙanana-ƙanana. Idan ka cika cikinka da irin wannan dambu, sannan kuma a ce ga ruwa mai ɗan sanyi, in yayi sanyi da yawa zai cutar da kai, mai ɗan sanyi haka, kofi guda, sai ka tsora a kai, me za ka ji a kanka, me za ka ji a jikinka? To irin wannan yanayi ka ninka shi ninkin baninkin abinda za ka ji kenan a cikin gidan aljanna. Allah ya sanya mu ciki. Wa qalu fi qawlihi wa la yunzifun ay la tashabu bi uqulihim, shine hankalinsu baya jirkita. Giya ko duk abin maye a nan duniya haramun ne, amma kuma a lahira halal ne. Duk abinda zai sa maye komi yawansa, komi karancinsa, ko da ɗan kaɗansa ba zai sa maye ba, to haramun ne. Ya za ka ce wani lokaci wajen haɗa magunguna a yi taka zanzan. Dalilin da ya sa ake son musulmi da yawa su karanta abinda ya shafi pharmacy. Idan sun karanta abinda ya shafi pharmacy, to lokacin haɗa magunguna za su dubi abinda musulunci bai yadda da shi ba, da abinda musulunci ya yadda da shi. Saboda haka abinda musulunci bai yadda da shi ba za a kauce, ba za a sa a cikin magani ba, sai abinda musulunci ya yadda da shi. Kusan kowane ɓangare ma yana da muhimmanci, ai ko wajen haɗa abinci ne. Idan kuka je kuka ɗauko ɗan boko zalla da menene, sai ya zo maimakon a koya muku kiwon zomo da ainihin irin waɗannan kaji da agwagi da zabi, sai a zo ana koya muku kiwon kwaɗi. A rasa abinda za a koya wa mutane kiwonsa sai kwaɗi. To me ye matsayin musulunci wajen cin kwaɗi? In dai ba irin dandar kwaɗin da muka ambata a can baya, wanda a cikin kifaye za a kama su, dama su suna cikin ruwa ne, za ka zo ka haɗe su ma ka kora ruwa a kai, ma baka san ka ci dandar kwaɗi ba, tunda suna cikin ruwa. Amma irin waɗannan manya-manyan kwaɗin da ake kiwonsu na musamman, ai kaga saboda ƴan boko ne zalla ba su karanta addini ba. Akan ka kawo mutane wannan, gara ma ka koya musu kiwon abinda zai amfane su da yawa, tunda ana cin bushiya sai azan mutane su kiwon bushiya ko fakaru balle ma ga kaji da ainihin kifaye ga kananan dabbobi irin awakai da tumakai to shi yasa kowanne fanni ake son a samu musulmi waɗanda suka san addinin saboda ana samun kuskure za su ce wannan kuskure ne kuma sai Allah ya ba su basira a samu alternative din da za a kawo abu wanda yake mai inganci ka karanta addini ka karanta ilimin zamani ka kware a bangaren ilimin zamani a bangaren ilimin addinin ka kai ma ba za a yi yawo da hankalinka ba don ka san haza halalun wa haza haramun ka san bambanci tsakanin wannan da wannan wannan kenan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kara da cewa faqihatin
wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahm طَيْرٍ
wa faqihatin mimma yatakhayyarun sannan kuma suna da ayyan itace daga wanda suka zaba wato duk yawansu tunda can bayan mun karanta akwai ƴaƴan itace masu yawa a cikin gidan aljanna to amma an baka dama sai wanda ka zaba saboda haka za a iya kawo maka a kwando guda ko a plate guda ko a kwano guda sai wanda ka zaba aywa ya tufuna alaihim bima yatakhayyaruna min athmar karfakum anta mun dora ne fa kan wadancan yara wildanun mukhalladun wadannan kananan yaran su suke zazzagawa da ruwan sha a cikin gidan aljanna da abin sha a cikin gidan aljanna da ƴaƴan itace irin wanda aka zaba saboda haka ba sai ka tashi ka je ka nemo ba kana zaunen ma zaka yi yankodan sa kai tsaye amma duk da haka aka ce gashi an hore maka waɗansu masu maka hidima eh kaman gidan gwamnati ne idan ka je zaka komi an zo an tsara sai dai yanzu akwai wani abu wanda ake cewa menene save yourself wazan sabu yi wasayar su abin da ya kawo wannan fa halama ne an kawo abinci ya kai guda goma an ce sabu yi wasayar ka je ka dauki filet ka zo da shinkafa wanda aka soya ka ɗiba sannan a gaba ka ga an haɗa abin da ake kiransa menene irin wanda ake haɗawa da lattos da menene haka shi ma ka je ka hada da ka je gaba sai ka ga farar shinkafa sai ka sake lodawa a gefe da ka je sai ka samu gamiyan kaza gamiyan akuya gamiyan saniya sai ka ɗibi wannan ka ɗibi wannan ka ɗibi wannan kana zuwa gaba sai ka samu ga kifi an yayyanka an toya ga kuma farfesun kifi nan ma sai ka ɗauki soyayye ka sake ɗaukan farfesu da ka je gaba sai ka samu irin masaran nan na kasashen larabawa da turawa ga shi an dafa an hada da naman da aka cire kashinsa aka gwamutsa shi waje guda shi ma ka ɗiba a cikin filet ɗin kai wannan wani irin filet ne ka duk waɗannan abubuwa saboda yana koyar da halama wannan ka yi lissafi ma guda nawa akwai kuma saura a gaba duk ba gama da su ba sai ka je can gaba kuma sai ka samu kaji naman kaji an soya bayan an soya naman kaji ga kuma naman saniya wanda aka soya ga kuma wanda aka dafa aka yi fefensa ta ko ina timatir ne da albasa da tattasai to ya za ka yi saboda haka mutum yakan koyi haɗama ne a nan duniya waɗanda suke shirya ire-iren waɗannan abinci suna kwaikwayon gidan aljanna ne kuma yanka kuskura ka ci abincin duniya wannan ruɗa maka ciki zai yi amma na lahira ba zai rikita maka ba abinda kake nema shi ne za a ɗauka a baka waɗannan yaran su ne za su rinka zazzagawa duk abinda kake so in kai musu magana ku kawo kaza za su kawo wannan ma yana daga cikin girmamawa amma ba ka tashi ka ɗiba da kanka ba kana zaune ka ce a kawo kaza kana zaune ka ce a kawo kaza idan an kawo ka ce duk a zo a daga wannan a zo a gyara ai iko ne shine abinda Allah yake ba mu labari a nan sannan yace wa faqihatin mimma yatakayyarun da yayin itace wanda suke zaba wa hadhihi al-aya dalilun ala jawazi aqli al-faqiha ala sifati at-takayyur laha to nan kuma malamai sun yi istinbadi ko sa kaidar cin abinci idan kana zaune da mutane tunda a cikin mun ce muttaqiina ala suna wato cikin gide
ala sururin mutaqabilin suna fiskantar juna haka ne ko to wannan ya gode mai yawa abincin za a zo an hadu ana cin abinci a ka'ida idan aka kawo kamar shinkafa da miya ko jollof ko tuwo da miya idan mutum ya zo zai ci abinci a ka'idar ladabin cin abinci mutum zai ci gaban sani wannan ita ce ka'ida ire-iren waɗannan abinci idan mutum ya zo yana yawo da hannunsa ya je can to bai da ladabi kowa gabansa aka ce ya ci lokacin da mutane suke ci idan tuwo ne ana ci kasan kowa yana cin gabansa can za a zo a samu ganuwa ko ba haka ake kiran wannan tsakiyan ba idan ba su koshi ba ganuwan nan za su rusa ganuwan tsakiyan nan saboda wannan yana yanka ta can wancan yana yanka ta can ina jin yaran yanzu su ba san wannan ba saboda ba su haduwa wajen cin abinci to ko yara ne in suna cin abinci wannan yana sa hannunsa nan ba daidai bane kar ku bar su amma sai aka yi istisna'i aka ce banda abin da ya shafi nau'in ƴaƴan itace shi yasa ma ya kawo mana hadisi a nan saboda kun san tafsiri yana tafiya ne ba labari kawai ake ba mu ba akwai darussan da ake so a lauka duk inda aka je kuna da yawa sai aka kawo muku dabino za a kawo muku dabino da yawa misali ko za a kawo muku mangwaro da yawa ko za a kawo muku kanya ko inabi da yawa ko za a kawo muku kaɗanya ko gwaiba da yawa ko za a kawo muku atile ko kuma ainihin dinya da yawa kun san wannan za a kawo maka da yawa a zo a ajiye maka to ya halatta ka tsallake gabanka ka ɗauki abin da kake so a ƙarƙashin fassarar wafaqihatin mimma yatakhayyaru saboda a gidan aljanna an baka wannan dama to a duniya ma an baka wannan dama ko ba kwanci ka tafi shine aka kawo mana hadisi wanda Imam Ahmad ya ruwaito wato kun san manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wal lokacin ya hadu da sahabbansa yakan so mutane su rinka baki labarin mafarkan da suka yi idan mutum ya yi mafarki ya faɗi cewa ya yi mafarki kuma ya faɗa wa annabi ya ga kaza wani lokaci manzo Allah ya kan fassara wani lokaci ya kan ce masahabbai waye ya fahimta wani ya fassara wata rana annabi ya tabbatar wata rana ya yi shiru abinsa tun da dama baya daga cikin abin da aka ɗora wa manzon Allah daga cikin responsibilities nasa ya fassara wa mutane mafarki sai dai yana yin haka ne saboda kyakkyawan mu'amala saboda ya yi kwarajin din mutane to wata rana manzo Allah ya zo ya zauna ga sahabbai suna zaune har da mata a ciki shi yasa aka ce ya halatta maza da mata su zauna waje guda amma bisa tsari saboda wani dalili sai wata mata take ba da labari wa annabi take ce ita fa ta yi mafarki sai ta mafarkin me kika yi saboda annabi yana son ya rinka jin wannan shine take ita ta yi mafarki kawai sai ta ga an zo an dauke ta kawai sai ga ta a cikin gidan aljanna manzo Allah ya ce saboda in ana baka labari saurarawa za ka yi manzo Allah bai karaita ba sai da ya batta ta kai har can karshen labarinta saboda ya yi munasaba da wani abu shi ne ta ce an kai ta aljanna annabi ya ce to me ya faru sai ce muna shiga cikin gidan aljanna sai muka ji wata ƙara ƙaran nan wanda kowa sai da ya ji ya juya yana tuna me ya faru shi ne sai suka gaba abin tsoratarwa ba ne tunda abin da ta ce wajibatan ɗin nan sai da kowa ya ji alhali a cikin gidan aljanna babu abin tsoratarwa manzo Allah ya ce to me ya faru ta ce daga nan kawai sai ga ki an kawo mana wato ainihin abinci da ƴaƴan itace iri daban-daban ta ce amma na ga wani sai da ta lissafa mutane 12 duk annabi ya kyale ta tunda mafarki ta yi ta lissafa mutane 12 ta ce mutanen nan sai na ga an ɗora su an ba su kujeru na musamman an kawo musu ƴaƴan itace na busur shine wato dabino in aka ce busur shine dabinon da aka tsinke shi daga nononsa wanda yake akwai ɗanye akwai kauɗa akwai wanda ma ya fara bushewa da yawa haka sai aka kawo suna zaɓen wanda suka ga dama suna ci sai manzo Allah ya yi shiru bai ce komai ba saboda da zai fassara mata amma sai bai fassara ba ita kuma bata nemi fassara ba, amma tunda ta yi mafarki ta shiga aljanna, to an mata murna saboda wannan, shine ta tashi ta tafi. Bayan ta tafi, to abin ya zamo da ce Annabi ya tura wata rundunan yaki, ana kiranta sariya. Rundunan yakin da Annabi baya ciki ita ake kiranta sariya, wanda Annabi yake ciki aka tafi yaki ana kiranta wato gazuwa. Ina fata an gane. To shine kawai sai ga wani mutum ya zo a guje yana bada labari wa Annabi, yana ce da suka je fa ya ce fa an yi gumurtsu gwarai da gaske, ya ce yaki aka yi amma a yakin nan ya ce an kashe wani, an kashe wani, an kashe wani. Wani abin mamaki da ya taki lissafi sai da ya lissafi 12 nan da matan nan ta ambata kwarai da gaske. Sai manzo Allah ya ce a kira matan, sai aka kira ta sai ta dawo, sai ta ki sake maimaita abin da kika fada, sai ta sake maimaita abin da ta fada. Yadda wannan ya bada labarin mutane 12 nan da aka kashe su suka yi shahada, haka wannan mata ta ambaci 12 nan da ta gansu a cikin gidan aljanna. Akwai ma abin da na manta, don a cikin bayaninta ta ce kawai a aljannan wannan karin da suka ji daman an bijiro da waɗannan mutane 12 ne, ta ce hatta tufafinsu sai da ya yi jina-jina. Tufafinsu akwai jini, shi ne sai aka ce akwai wani ruwa, wani ruwa a gefe, a je a kai su wajen su je su wanke. Da suka wanke suka zo suka dawo sai ga sun zamo fes-fes abin sha'awa, shi ne aka ba su kujeru suka zauna, shi ne aka kawo musu yayin itace suna ta ci suna ta annashuwansu. Sai ga kuma labarin waɗannan mutane 12 sun yi shahada. Mafarki idan mutum ya yi, mutumin kirki idan ya yi mafarki ya ga abu mai kyau, to ana kyauta zaton zai tabbata. Amma in ka ga mummunan abu to ka kama addu'a, in ba haka ba kuwa abinda ka gani zai tabbata. Yasa in ka ganka baka taba zuwa ɗakin Kaaba ba, ga ka a ɗakin Kaaba kana ta zagayawa, to Allah ya sa ba a gefen hagu na kake zagayawa ba. To ka ci gaba da addu'a, Allah ya tabbatar maka da wannan rana da za ka je ɗakin Allah kana ɗawafi kana addu'a. Sannan kuma za ka bada labari, ka bada labari wa masoyinka, don kar ka bada labari wa mugu. Don in ka bada labari wa mugu daga lokacin shi kuma zai kama addu'a ya ce kada Allah ya gwada masa, kada Allah ya gwada masa, to kai ka yi sakati shi ya dage yana addu'a, Allah ya karbi addu'arsa, kai kuma an yi watsi da kai. To ba abin da ka gani a mafarkin ba zai tabbata ba. Shi yasa duk mutumin kirki idan ya ga mafarki mai kyau, to wani nau'i ne daga cikin annabci abin da ya rage kenan. Kuma wannan yana taimakawa mutanen kwarai, saboda mai Allah tabaraka wa ta'ala kaman yana gwada musu, ko yana musu albishir, ko yana rarrakinsu saboda kirkinsu da kyawawan ayyukansu da abin da suke gani cikin mafarkansu na kyawawan abubuwa. Amma idan matsiyaci ne mutumin banza, to kowa ya ringa ganin wato ɓacin rai da abin takin hankali, sai dai abin da malamai suka ce wannan yana gwada masa kashedi ne ya tuba tun kafin ya bar duniya. Ina fata an gane. Sannan akwai kashi na uku, shi ne maƙaryaci. Maƙaryacin da an fi samun su cikin samari, ubanka ba kowa ba, uwarka ba kowa ba, kai ba ɗan kowa ba, kai kuma jaki ne ma jarabawa ɗaya-ɗaya-ɗaya sun fi abinda suka fi baka ci ko ɗaya ba, wawa jaki. Amma sai ga mutum yana ta wata bunƙasa ta banza, yana gadara na kirme, yana wani ɗaga kai na ainihin wawaye. Ka yi abin da zai amfane ka duniya da lahira, amma ka ƙi yin wannan. To wannan duk mafarkan da suke gani shiririta ne, ƙaryan da tunanin da yake yi a zuciyarsa shi ne kawai. Saboda haka ba mamaki zai yi mafarki ga kin nan yana kwanci a bayan jeep ta miliyan 10 ko 15 ana jansa. Mutumin fa sakandiriyar certificate ya gagara ce, amma ana jansa a bayan jeep, wawa kawai. To yadda ya gani haka zai taki da shi. Sannan kuma sai waɗansu 'yan boko su ma makaryata. Allah bai kai ka matsayi ba ka kai kanka wajen, wannan ba daidai ba ne. Kowa ya tsaya a matsayin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ajiye shi banda karya. Idan zaman birni bai maka ba, ka koma ƙauyenku, ka koma ƙauyen babanka, za ka samu kufayinku ka gyara ka zauna ba mai tsangwamanka, za ka samu sauranku wanda ka gudu kabari da kai da 'yan uwanka wanda aka daɗe ba a noma ba, ka je ka noma wajen za ka samu arziki da ainihin wato kwanciyar hankali. Amma ka zo ka zauna abin ne sai ƙarya kake yi, baka da sisi, talauci yana neman ya cinye ka, ba su suka ta ko ina, wallahi da za ka mutu idan aka ji bayanin abin da ke kanka tausaya maka za a yi. Wannan ma ƙarya ce, yasa duk mafarkin da za ka yi mafarkin ƙarya za ka yi. Allah ya sauwake. Saboda haka wa fake hatin min ma ya takayyarun, lalle 'yan gidan aljanna za su samu wato itace, 'ya'yan itace wanda suke zaɓa, duk wanda suka ga dama za su zaɓa, kamar yadda muka yi bayani a nan duniya. Idan an kawo to duk wanda ka ga dama kana iya ɗaukawa. Wannan idan mutum ya tafi musamman ƙasashen waje zai ga ire-iren waɗannan. Musamman ka je Makka ko Madina za a zo a kawo muku a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sukan zo da dabine haka sai su mika maka duk ko ka dauki tsakiya ko ka dauki gaba ko ka dauki abin nan. Amma sai dai za ga mutane sukan dauki daya guda biyu daya biyu, amma in an je gaban bakin mutum za a daga tura maka shi kuma maimakon ya dauki daya biyu sai ya sa hannunsa ya kwasa duka, wani ma kwakewa duka zai yi. To in ka kwake duka ma za su sake karowa kuma su sake tsayawa a wajenka ko za ka sake kwasa. Kwarai da gaske. Wani ma zai ga ya je a cikin jakanta ko aljihu ne, in zo ga mutum yana da hadama irin wannan sai ga ya fitar da dabino a cikin leda sai ya mika maka. Ko kuma bayan an yi sallah sai ta lura da kai, ana idan da sallah sai kama hannunka sai ku fita, kai baka jin yarensa shi ba ya jin naka, amma saboda ya kama hannunka kuma Balarabe ne ba za ka ki masa ba, sai ya ta janka in ya ji haka sai ya kai ka wajen dabinai iri daban-daban sai ya ce kaza ba, sai ya saya maka mudu ɗaya ko mudu biyu ko mudu uku kai kayansa. Ai kaga maganin haɗama kenan. Allah ya kyauta. Na'am. To bayan wannan wa faqihatin mimma yatakhayyaruna sai aka ce me wa lahmi tayrin mimma yashtahun, da kuma nama na ainihin tsuntsaye irin wanda suke sha'awa. Duk anamomin duniya naman da yafi sauki yafi lafiya kuma yafi zaki shine naman tsuntsaye, yasa duk wanda ya bunƙasa zaga waɗannan naman kaji din nan ba sa ci, musamman ma kajin nan na agric ba su cika ci ba, gara su nemi kazan gida a dafa ta da kyau saboda ta fi lafiya. Amma mutanen da suka bunƙasa wanda suke da hali to kaga sun fi cin naman ɗan shila, haka ake fala naman tattabaru, saboda kurciya ba su da yawa, kanari ma ba su da yawa, baƙo ma ba su da yawa, sannan mai jan baki ma ba su da yawa. Amma za ka samu tattabaru suna da yawa, tattabaru sun fi hasbiya yawa, akwai inda ake kiwon hasbiya. To naman waɗannan tsuntsaye duk da kasancewa ba ambata mana wacce tsuntsuwa ba ce a cikin gidan aljanna, to su suka fi yawa kuma 'yan aljanna abinda suka fi ci kenan. To ko a nan duniya ne in dai kana cin wannan nama to ka fi lafiya, saboda ba zai cutar da kai ba. Amma gwargwadon girman dabba gwargwadon girman illanta, to kaga a cikin gidan aljanna wala hami tsairin min ma yashtahuna, irin naman da kake sha'awa, sawa'un gashakke ne dafaffe ne farfesu ne soyayye ne dakakke ne, idan kana son kashin ma a daddaka maka kashin a sanya maka yajin gidan aljanna za a hala maka. Tunda waɗannan ƙananan dabbobin hatta ƙashinsu inda an dafa su ƙashin ma ana iya haɗewa gaba ɗaya ko ba abin da zai maka, saboda in ka je wajen ba haya ka fitar da shi ya riga ya fita ya maka aikin da zai maka a ciki sannan kuma ya fita gaba ɗaya. Shi yasa kun ga gata kenan akan gata. Kuma wannan ya gwada an gabatar da 'ya'yan itace, akwai 'ya'yan itacen da idan ka ci zai buɗa maka ciki domin ka samu ka ci abinci da yawa. A duk abincin duniya abin da yake da muhimmanci yake da tsada yake da martaba nama, yasa dama ake ce tuwon girma miyansa me nama. To tun da aka ambaci nama wannan ya gwada maka nau'o'i iri daban-daban na abinci akwai a cikin gidan aljanna. Amma mutane sun fi kwaɗayin nama shine wala hadi tsairin mimma yashtahu, irin duk wanda kake sha'awa za ka kawo maka. Amma idan kai ka zo ka tuna duniya ka ce naman agwagwa kake so a kawo maka shikenan. Amma ka san naman agwagwa a nan duniya ko wanda ba sa cin naman agwagwa saboda me? Saboda abincin ta kwata ne. Dan idan agwagwa tana samun kwata ta fi bulbul. Amma kuma naman ta amfanin sa yadda kwata bai da amfani haka ita ma take kwata. Amfanin ta bai da yawa. To sannan sai Allah ta'ala yake da me kuma
qurul zain ka amsalil lu'lu'il maktub
to fa ake kun gane wadannan ayoyi ke wa hurun ilun amma wata kira'a wa hurin ilin saboda a can baya ya ce yatufu alaihim wildanun mukalladun bi aqwabin da kisira wa abarika mamnulil abunan lissarfi ne wa ka'asin min ma'inin sannan sai ce me za su sha ainihin giya a cikin gidan aljanna la yusaddauna anha wala yunzifun sai ce wa faqihatin maimakon wa faqihatu mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin maimakon wa lahmu tayrin mimma yaktahun sannan sai yake wa hurin inin ya zama azafi kenan da yan matan aljanna masu haske masu fararen ido masu jajayen waje sannan kuma idon su nan kwala-kwala wannan da kala rawi yana da rai da sai ku ce idan da malakarin bayani shine wa hurin fararen mata amma ba kowace fara ce mai kyau ba don wata faran zabiya ce wata faran ma an kaje kusa da ita wari take yi in su ne masu manyan ido saboda yan aka samu mace idan ta dan fere ta hakan nan kai wato bata cika armashi ba yasa Allah ta'ala yake inun masu manya-manyan ido amma waɗansu malamai suka ce waɗannan matan aljanna ne matan duniya kan ka haƙura da abin da Allah ya baka za ka iya samun fara amma idan ta ɗan ƙarami kamar aya ƙwarai da gaske za ka iya samun baka wulif amma idan ta gwala-gwala to kaga idan har ka samu mai addini wanda za ka samu nutsuwa da kwanciyar hankali shikenan sai ka aure ta amma cikin gidan aljanna akwai wahurun inon da mata waɗanda suke kyawawa masu hankali yadda ka san wato kamar lu'i-lu'i ne ko zinare ne almaknun wanda yake boye a wani waje ya ambata ka annahunna baidun maknun ya ce kamar koyi ne kasan koyi yana tallafa shi to kuma matan aljanna haka ake tallafa su wannan fadu na ainihin al-muqarrabuna ne sai Allah ke ne to inda ake rikicin kenan jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa ne saboda haka ba yawan kabbara suka yi ta yi ba aiki suka yi a aikace kuma ba yawan na'am suka yi ba a to kun sake ba ya jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamakon abinda suka kasance suna aikatawa ne saboda haka in kana son ka shiga wannan group shine ka yi aiki musamman kamar yadda muka yi bayani a darasin mu na jiya ya kasance ayyukan alheri kana gaba-gaba ko ku ne na farko-farko masu ainihin tabbatar da aikin alheri sai Allah ya ce mai
la yasma'una fiha laghwan wala takhfima
a cikin gidan aljanna la yasma'una fiha laghwan ba sa jin yasakkiyar magana ba za ka ji bakar magana a cikin gidan aljanna ba wala takhfima ko kuma maganan da za ta sa maka ɓaci rai ba za ka taba ji ba kusan ma'anan su ɗaya ne kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ba za a ji lagiya la tasma'u fiha lagiya ya sakiyar magana ba za ka ji wannan ba amma a nan duniya za ka iya jin maganganu iri daban-daban wani lokaci ma a kanka wani kana a gabanka zai zage ka wani zai faɗa maka bakar magana ko ba ka bane ko kuma za ka ji ana faɗin bakar magana a kan wani sai ka ji hankalinka ya tashi me yasa to a cikin gidan aljanna la yasma'una fiha lagwan wala ta'fima ba sa jin ya sakiyar magana mumuna ko kuma maganan takin hankali sai me illa qilan salaman salama illa qawlan qilan bima'ana qawlan sai dai fadin salaman salama aminci aminci wannan za su rinka gaida junan su kenan a cikin gidan aljanna illa taslim minhum sai sallama kawai ba'dhum ala ba'd sakinsu suna sallama wa saki su waɗannan al-muqarrabun aw as-sabiqun as-sabiqun kama kala ta'ala kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala yace tahiyyatuhum fiha salamu a cikin gidan aljanna gaisuwansu salamun salamu yasa aka ce mu yawaita sallama tsakanin mu saboda mu samu lada to an je aljanna ma abinda za a maimaita kenan sannan kuma karshen maganar su wa akhiru da'awahum alhamdulillahi rabbil alamin abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.